بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول الله سبحانه وتعالى دي ساجة هذا معنى يمتي نالي تنين أشرين دهدو gawata rabi'in al-akhir a shekara ta 1438 ne hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 23 ga watan 1 a shekara ta 2017 a lissafin miladiya. Yau cikin ikon Allah zamu tashi a wance zamu dawo ci gaba da karatun mu na littafin Fadlul Islam na malam Muhammad bin Abdul Wahhab tare da sharhin sa na malam Salih Ali Sheikh. Bayan tsayawa da muka yi, muka bibiyi kuma muka karanta kuma muka fa'idanta daga jawabin bayan taro na mafhum as-sahih na ahli sunna wal jamaa, za mu tashi a darasin mu na 36 ko inde alama ta daidai ce. Yawwa, har yanzu malam Salih Ali Sheikh yana mana sharhi akan athar na Ubay ibn Ka'b, wanda muka karanta shi a shafi na 44. Ba laifi mu koma mu karanto athar din, saboda ya tuna mana meye a cikinsa, kuma sannan sai mu dawo mu ji ci gaba da sharhin nasa. Bismillah, shafi na 44 inda yace wa qala rahimahullahu ba'daha wa an Ubay ibn Ka'b.
قال رحمه الله بعدها وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالتوحيد والسنه فانه ليس للعبد على توحيد وسنه. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشيه الله فتمسك بالنار. وليس للعبد على توحيد وسنه. ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشيه الله الا كان مثله كمثل شجره
شجرة يجف
ورقها. إلا كان مثله كمثل شجرة يجف ورقها. فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها. إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة.
ما شاء الله، بارك الله فيك. سو وين شيني اثر ان da muka dade a cikin sa, ina jin ya dauke mu wajen darasi shida ko mun yi wajen darasi shida akan wannan asar din, tunda muna bin sharhin malam Salih Ali Sheikh. Har yanzu dai bai kare ba a cikin wannan bayanin da muka tsaya a kansa, shine muhimmancin aikin da aka yi shi da kyakkyawar niyya da kuma yaqini mai ƙarfi da imani, da kuma cewa wannan shi ke sa mutum ya samu falala da daraja da kuma lada mai yawa a gun Allah. Ba wai yawan aikin ba, yawan aiki ba shi ake kallo ba, amma ingancin aikin da yinsa da ikhlasi da mutaba'a, kamar yadda yake halin sahabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi sa haye kawo mana a ilmomi sun fi mu, a aiki sun fi mu, ko da aikin su bai yawaita ba a wani fage, to amma ikhlasin su da kasancewar su suka riga kowa karbar addinin musulunci, kuma suka taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yafi bukatar taimaka masa, to ladan su Allah ya ninka shi sama da duk wanda ya zo yi wata ibada a bayan su. To za mu tashi inda yake cewa wa qad su'ila Abubakar ibn Ayyash Shu'bata al-Qari' al-Ma'ruf, mun ga wurin yawa, yace an tambayi Abubakar ibn Ayyash, ɗaya daga cikin makaranta alƙur'ani, sunansa Shu'ba, shine Shu'ba al-Qari' al-Ma'ruf, daga ɗaya daga cikin malaman qira'o'i. Za ku ji yana cewa qara'a Shu'ba ko ba Shu'ba na malaman hadisi ba. wannan shi uba na malaman qira'at to an tambaye shi an Abi Bakr as-Siddiq dangane da Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu fa qala sai yace ma sabaqahum Abu Bakr bi kasrati salatin wala siyam walakin bi shay'in waqara fi qalbihi yace Abu Bakr bai riga su ina nufin sahabbai da yawan sallah ta nafila da yawan azumi na nafila ba amma abin da ya fi su da shi bi shay'in wani abu ne wanda waqara fi qalbihi wanda ya tabbata a zuciyarsa shine gaskatawarsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙarfin yaqini wannan asar din yazo kamar da muka ji anan daga Abu Bakr ibn Ayyash shi Abu Bakr al-Kunyasi ce sunansa Shu'ba yawa shi yasa malamin yake cewa Shu'ba al-Qari al-Ma'ruf anan makarantin al-Qur'ani sanannen Ibn al-Jazari ya shi ma da yake malamin harkar qira'at ne ya ambaci wannan asar din cewa lalle wanda ya fade shi shine Abu Bakr ibn Ayyash wasu malaman kuma sun ruwaito shi sun ambace shi daga Bakr ibn Abdullah al-Muzani Bakr ibn Abdullah al-Muzani wannan shine a cikin silsila sahiha silsila da'ifa da mawdu'a na malam Albani da yake ruwaito hadisin marfu'an cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan lafazi to marfu'an la asla lahu bima ba shi ma da asali kuta ba shi da la har isnadi ba shi da shi a dangana shi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa amma an dangana shi zuwa ga Bakr ibn Abdullah al-Muzani an kuma dangana shi zuwa ga Abu Bakr ibn Ayyash ko ne kuma daga cikin tabi'ai wanda manyan malamai ne sun san waɗannan sahabbai faɗin wannan magana kuma ma'ana ce mai muhimmanci kuma gaskiya ce zamu ga sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala an in ka kwatanta shi da waɗanda suka biyo bayansa daga cikin tabi'ai ma musamman sahabbai zaka samu da yawa yanzu irin abin da ake bada labari wani daga cikin tabi'ai ya kwana yana sallah malam Zahabi yana hakaito kissar wani daga cikin magabata na ta baku labarin annan yana cewa wata rana yarinyarsa take tambayarsa da safe jiya akwai wani ice da ta saba gani kullum a gidan makotan amma yau ta tashi da safe bata ga wannan icen ba ashe mai gidan ne ya rasu kullum ana hango shi daga gidan makota saboda yawan sallarsa tsayawar da yake kai ta dauka bishiya ce ko kututturen bishiya da aka sare samanta kullum saboda kiyamul layl sai ta ganshi shine ran nan take ga babanta ai bata ganshi ba shine sai kici ai mai gidan ne je dama ya rasu jiya dalilin da yasa kenan baki ganshi yana wannan sallar ba ice bane kuma wannan ai alama ce ta cewa ana kiyamul layl sosai to irin wannan zaka ji shi a zamanin tabi'ai da yawa har zaka ji ana samun abubuwan da suka shafi tsanantawa kai a cikin harkar ibada musamman inda ya samo asali irin a Basra da irin wani a ce har ya mutu yana saboda jin karatun Alkur'ani kamar Ali ibn Fudail ibn Iyab shi yana karanta Alkur'ani yana karanta ayan nan da Allah yake faɗi cikin suratul Baqara wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah yana ta maimaita ta jin wannan ya faɗi mutu saboda tsoron Allah madaukaki kuma da yawan sallar da yake kun ga wannan an same shi a zamanin tabi'ai da yawa sai Abu Bakar ba sai irin wannan abu amma duk da haka su ne sama da kowa me bambanci ba yawan bane zuciyar yaqinin da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskata alqur'ani baka hada shi da na waɗanda suka zo bayan su to wannan abun yafi muhimmanci shi yafi baiwa aikin ka valu da kima abun Allah fiye da yawaita abin da zaka aikata duk aikin da zaka aikata idan bai yi kama da irin nasu ta bangaren kyansa da ingancinsa da kuma nufin Allah a zuciyarka ba dan mutane su yaba maka ba ba dan mutane su ce ka iya ba kawai Allah kake so ya baka kaga irin yadda su sahabban suka yi yanzu ka duba aikin Abu Bakr radiyallahu ta'ala an babu wani wanda zaka ambata cewa yayi shi dan a yaba masa tun daga kariyar da ya bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaman da yake da shi dukiyarsa ta tafi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai kudi ne da amma dukiyarsa sai da ta kare a hidimar addinin musulunci shiga nan fita nan duk tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tuno tafiyarsa ta hijira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gaban sa ya ji tsoron za a biyo masa ta ba ya dawo baya ya koma gefe duk yana kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan abubuwan lissafin su yana da wahala dangane da sayyidina Abubakar don haka wannan abubuwan ba girman abun zaka kalla da yawan sa ba a yaqini wannan kuma yaqinin waye san shi Allah ne shi yasa labarin ya zo mana daga wanda ake mawahayi cewa wanda yafi kowa a wannan al'umar sune Abubakar sannan Umar sai Uthman sai Ali sai kuma sauran waɗanda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana don haka abin da yafi kima a zuciyar mutum kuma aka fi lura da shi shine ikhlasin ka yin abunka don Allah da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki zaka walakin bi shay'in waqara fi qalbihi sai shi as-sahabatu hal hum mithlu man ba'dahu to shine zancen da nayi shine zai kawo mana shine shin sahabbai daidai suke da waɗanda suka go bayan su sai ce ata man ba'dahum ko min ba'dihim ata min ba'dihim man huwa muta'abbidun ibadatin kathiratan wa azima daga cikin suka zo bayan su akwai waɗanda suka zo suka aikata ayyuka na ibada ibada mai yawa kuma babba mai girma wajen alkadarinta kuma mai yawa wajen lissafi walakin sai ce lakin takhtalifu almanzilatu inda Allah amma matsayin aurin Allah ya bambanta kullun nakan ba misali ko mun yanzu sallar magriba muka yi ko kowa tare da liman musamman da ya samu jami'i abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai samu na lada 27 ko da 5 gurgurde da ruwayoyi suka bu insha Allah zai tabbata gare shi to amma ba kuma sallar kowa ce a cikin mu take daidai da kowa ba wani yafi wani tsoron Allah a cikin sallar yafi wani natsuwa a cikin sallar yafi wani kwantar da hankalinsa da kuma tunanin cewa a gaban Ubangiji yake wani kuma ana yi yana tunanin duniya yana tunanin can yana tunanin can to ladan wannan ba zai zama daidai da na wannan to ko ga ashe ba a aikin ba kawai wajen adadi ko wajen sifa a'a wannan abin da ke cikin zuciya shine mafi muhimmancin abu in aka same shi to shikenan an ci nasara sai ce li anna tad'ifa mukhtalif domin ribanya wanda za a yi ya bambanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da sahabbai ya ba mu labari kuma ka'ida ce a kowanne babi da yake fadar la tasubbu ashabi wa alladhi nafsi bi yadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa kar ku zagi sahabbaina yace wallahi na rantsa da wanda numfashi na raina ke hannunsa da ɗayan ku zai ba da dukiya kimanin girman dutsen Uhud zinare da gold girman dutsen Uhud ya fi masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam girma a halin sa na yanzu ba halin da nake faɗa ba kaje yanzu ma kana so ka gwada wannan kaje Google Earth ka gwada zaka ga Uhud zaka ga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka bada gol gurgudin girman dutsen Uhud ladan da zaka samu ba zai kai ladan sahabi daya da ya bada mudu daya na alkama gero dawa ba ma gol ba in ma an ce gol din in ya bada mudu daya ko rabin mudu shine wala nasifahu to ba zaka samu abin da shi ya samu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga a ce at-tad'if wani yi ya talifu shi da abin da yake nufin ninkin da ake na lada ya bambanta kowane ne kai ba za ka aikata aikin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ka sami irin ladan da suka samu ba li'anna ma fi qalbi yakhtalifu domin abin da ke cikin zuciya ya bambanta wane ne imaninsa ya kai irin na Abubakar wajen yaqininsa dan me aka sa masa suna as-siddiq ko a cikin ku ya sani me dalili saboda yawan gaskatawarsa ga domin asalin as-siddiq shine kathiru tasdiqi ana itlaqin sa har yanzu akan kasiru sidiqi me yawan gaskiya to shi wanda ake nufi na sayyidina abubakar kasiru tasdiqi ne me shiddati tasdiqihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi kulli hadithatin qalilatin aw katiratin aw saghira fa lidhalika utliqa alayhi aw sammahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-siddiq saboda yawan gaskata wanda yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi abu to shi ya yadda mun ku a zamanin mu ne yanzu aka samu mun fadi la ilaha illallah muhammadur rasulullah aka wani hadisi sai ka ji muna ta kokonta to amma dai wannan hadisin to la'alla dai a can zamanin su amma mu zamanin mu su ba sa wannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yin ya tabbata magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan magana ta kare tuna wata kissa ta Sa'd ibn Abi Waqqas wata rana yana zaune a cikin masallaci wanda daga cikin sahabbai sai zo ya same shi yana so ya tambaye shi wani abu da ya zo yana tsoronsa domin Sa'd ibn Abi Waqqas suna ce baya son irin reni da wasa haka mutum ne mai kwarjini da haiba baya shiga harkar kowa na irin wasanni da shirme yana zaune sai mutumin ya zo ya zauna kusa da shi sai fara karanto innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum allainun shine sai yaje ya kalle shi to eh naji ka karanta me kake so in ga ma na rantsa da Allah duk abin da ka tambaye ni zan ga maka tunda ka karanta wannan aya wannan shine misalin kawai da nake so in kawo an ba maganar me ya faɗa din ba kunga ana karanta masa aya cewa Allah madaukaki ya ce kaza waɗanda suke boye abin da muka bayyana shi na gaskiya da shari'a bayan kuma mun bayyana shi ga mutane to Allah madaukaki ya tsine musu kuma masu tsinuwa sun tsine musu yana jin wannan ayar ya sallama yace to menene kazo shine ya tambaye shi akan wani abu sannan ya bashi amsar sa lokacin fitinar tsakanin Ali da Muawiya ne lokacin yake tambayar sa me dalilin da yasa baka yi shiga cikin wannan bangare dai baka bangaren Ali baka bangaren Muawiya shine sai yake gaya masa cewa shi ya karbi alƙawari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai daga takobin sai dora akan wanda yake yana sallah ba ki inda an ce rikici ne tsakanin musulmi da musulmi to ba shi a ciki to lokacin yana so ya tambaye shi me yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallama akan irin waɗannan fitintunu saboda tsoron sa sai dai karanto wannan ayar sannan ya masa amma abin da yake so mu dauka ayar da yaji bai kuma waiwayi wani abu manan da nan sai yace na rantsa duk abin da ka tambaye ni zan ga ma tunda ka karanto abin da Allah madauki ya faɗa to kun ga matsayin su dangane da ayoyin matsayin su dangane da hadisan daban yake da matsayin waɗanda suka zo a bayan su yadda suke da imani da gaskatawa da kuma wato yaqini wannan shine abin da yake nufi sannan yake cewa ina ne yace li anna ma fil qalbi yaqtalif wa li anna sawab al amal fi zahirihi mukhtalif haka nan kuma daidai din aikin kasancewar aikin daidai ne a zahirin sa shi ma mukhtalif ya bambanta yadda suka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka ga sallar sa suka ga azumin sa suka ga fitar sa tashin sa kwanciyar sa shigar sa sallamar sa zaman sa cin abincin sa yadda suka yi da wannan kaga yadda suke kamantawa dole bambanta da yadda mu muke gani karantawa muka yi wani abu ma ba mu gane ba ko ba ka bane dan haka ba zai yiwu a ce yadda suka yi abu namu kuma yazo ya kai irin nasu ko ma yafi su ba dan haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama matsayin su ba na sahabban to sai ce wa qad su'ila al-hasan al-basri رحمه الله ايضا الحسن البصري فيما انت ميش وهو الزاهد العالم المعروف شيني دي ببن مالمنا سنني ميقود الدنيا لا علمي انت ميش لما كان الصحابة افضل مع ان من التابعين من هو اكثر منهم عبادة منين دليل النساء صحابي سكذا منصوني ما في فيتا tare da cewa a cikin tabi'ai akwai wanda suka fi su yawan ibada shine yake misalin nake kawo kashi zaka ji wani garin ibada har ya fadi ya mutu wani kullun har akwai wanda ya kalkalce lalace duk ma'ana ya rame saboda kullun azumi su kuma sabai zaka samu wanda yana azumin sa wata ran yana sallarsa wata ran, yana baccinsa wata ran, yana azumin wata ran, haka yana kuma yin qiyamul layl gurgudan abin da Allah madauki ya rubuta masa. Amma duk da hakan aka tashi su ayi a sama sahabbai. Haka ne wani malami ke ambatawa, in ka biyo lissafin waɗanda suka fi kowa jin wahalar talauci, akwai wanda suka ji wahalar talauci sama da Abu Zarin da Abu Huraira, amma Abu Zarin da Abu Huraira su ne ne sama da su. Akwai wanda aka azabtar da su azabtarwa saboda addini, a yanka jikinsu, a kashe su, a ƙona da tsanani, sun sha wuya. Amma ga Al-Khabbab ibn al-Arat, ga Bilal, in ka tashi an musu azaba, amma su a matsayi waye ya fi, su ne suka fi. Saboda a lokacin da aka yi musu, ku duba ka kwatanta irin matsayinsu, su zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Kun san Khabbab ibn al-Arat shi ne zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana cewa, ya Rasulullah, kai mana addu'a mana, irin azabar da ake mana a Makka ta yawaita, ka roƙi Allah a sauƙaƙa mana bala'in da muke ciki. Azaba yau an kori wannan, yau an fasa wannan goshi, yau an azabtar da irin su Bilal, kun ga irin azabar da aka yi musu saboda sun yarda da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A sa su a ƙasa, a kwantar da kansu, a ɗaga, a ce kar su kauda irinsu daga rana, kuma an ɗora dutse a hannu da ƙirji, ba inda za su iya motsawa saboda azaba. Kuma a cikin sahara tsananin ga zafin rana, an cire riga tana baya kamar ya ta farfasa. To amma a bayansu kuma an yi wa wasu irin waɗannan abubuwan, amma in aka tashi lissafa su waye suka fi, su Bilal sun fi. Saboda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi musu, haka nan waɗanda aka kwace musu dukiya saboda addini, ba irin su Suhaib, su Ammar bin Yasir dan gata, haka ya fita ya bar dukiyar ya koma ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In aka tashi lissafa waɗanda aka azabtar da su saboda addininsu ta hanyar dukiya, to zaka ga su za a fara kawowa, su ne afdal, duk da cewa dukiyar da wani hasara daga bayansu ta fita su. To haka a ɓangaren ibada, duk ibadar da zaka yi da tsayuwar dare da azumi da sauransu, ba za ka kai ladan sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Fa qala tu ga amsar Al-Hasan al-Basri, Al-Hasan al-Basri yake cewa أولئك تعبدوا والآخرة في قلوبهم. وأنتم إلى نفسوا صحابي ثم بوتا وألاني الحال لاهرة أزول شير. وهؤلاء وأنهم هو تعبدوا والدنيا في قلوبهم ثم بوتا الحال دنيا في أزول شير. ده هكذا دولة بمبنتين يبينا إذن الله إذن الحسن البصري tabi'i ne shi, shi ne yake faɗin wannan akan mutanen zamaninsa tabi'ai. To mu kuma zamaninmu ne za a ce? Tabi'ai, in ba dan ɗan uwansu ba ne a cikinsu yake, ya faɗi cewa suna bauta duniya sai a zuciyarsu, da sai mu ce ya zage su. To amma ɗan uwansu ne kuma yana cikin manya-manyan masu ibada, ko ba zagi ba ne. Amma dai duk da haka irin maganar nan ce ta manya, yawa matsayin da suka kai ko kusa ko alama ba a haɗawa da namu, kai ba mu mun isa ma. Waɗanda suka biyo bayan tabi'an ake zance, take zancen irin su Imam Malik ko irin su Imam Shafi'i, su ne tabi'an tabi'ai, dan su ma ba tabi'a bane, ba su ga sahabbai ba. To kaga su ne wanda suka biyo bayan su, su ma suna da tasu da nasu matsayin da irin ibada da suke. To amma ko su kun ga mu ba mu isa mu ce musu suna bauta da duniya a zuciyarsu ba, dama ana nufin wannan wasu ne daga ciki ba kowa ba, ko da a cikin tabi'ai ɗin. To wannan ne shine bambancin, ashe kenan ba yawan ibada ba ne, imani da ikhlasi da kuma gaskatawa da yaqini shine babban abu, shi yake kawunci. Wa hadha sahihun, malai ce wannan da gaske ne, gaskiya haka abin yake. Fa inna Allah jalla wa ala lam yabtali an-nas bi kathrati al-amal, domin ko Allah madaukaki bai jarrabi mutane da yawan aiki ba, a ce aiki mai yawa shi ake so a gunka. Walakin ibtalahum bi husnihi, amma ya jarrabe su da kyawun aiki, ko bi hasanihi, ma'ana bil amal al-hasan, sai zama wasfan lil amal, amma ya jarrabe su da kyau, aikin ya zama mai kyau. Gashi me yace? Liyabluwakum ayyukum mene? Ahsanu amalan, bai ce aktharu amalan ba, da haka ce ba yawan aiki ne ake dubawa ba, abin da ake duba shine kyawun aiki, ayi shi don Allah, ayi mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa. Abinda Allah madauki ya gaya mana mu yi shi da yawa shine zikiri. Zikiri shine bambanta da sauran ayyuka. Udhkurullaha me zikran shine aka faɗi kafiran, amma banda haka sauran ayyuka kullum mai kyau ake cewa ka aikata mai kyau, ka aikata mai kyau. Zikiri ko ba a san bakin mumini ya bushe sai face kullum a cikin zikiri yake danyensa. Ise salatul fajri da ƙarin misali, kun gane sallar asubahi raka'a nawa ce? Ise raka'ata, raka'a biyu ce, lakinnaha afdalu min salati adh-dhuhri, amma wajen girman lada a gun Allah da matsayinta a gun Allah tafi sallar azhar. Ko ba haka ba, gurgurdan in ka lura da hadisan da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka hada ta da sallar azhar, na sallar asuba da sallar isha, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su alamar wanda duk ya bar su alama ce ta munafiki. Ko salloli ne na mu'minai, mutanen kirki masu yaqini. Kun ga haka nan akwai falaloli da yawa dangane da sallar la'asar. Saboda sallar la'asar an je gona, an dawo, an je aiki, an dawo, akwai kasalar a zo a yi ta. Azhar kuwa daga shago za ka tafi, shi yasa ba ta da matsaloli. Sallar asuba kuwa daga ina za a taho? Daga gida za a tashi, a tashi daga bacci. Haka sallar isha'i, kana hutawarka da iyali, an dawo, ana maka shagwaba, an kawo abinci, ka taso ka bar shi ka zo masallaci, shi ma akwai babban abu. Shi yasa kowanne da girmansa da kuma irin yadda shari'a ta dora wato muhimmanci a kansa, yace wa hakaza. Haka nan kuma fa inna qillatal amal, karancin aiki la yadullu ala kaunihi laysa maqbula, karancin aiki baya nuni akan cewa Allah baya karba. Karka ga wani yana aiki kadan kai kana yin mai yawa, ka rika rena masa kana cewa wani dan duniya ne, wani ma ba mai san Allah bane. Karka rena kuwa, kai dai kai ikhlasi a naka. Kar kuma ta wasikar da wani bawan Allah a zamanin daga cikin abokan Imam Maliku, mun faɗi wannan kisa wata ran ita ma'anin ko Imam Malik ibn Anas, wata ran wani bawan Allah ya rubuto masa wasika cewa kai ka zauna a masallaci kana ta haddafana haddafana, baka yawan sallar dare, baka yawan nafilfilin azumi. Mun ka mun wannan dan tan Allah me yace masa amsa? Sai yake cewa Allah ya rubuta wa kowanne bawa abin da yaso. Wani an rubuta masa a sallah, ma'ana rubuta na nufin kaddara masa abin da aka sa masa shine yafi fifitawa. Wani a sallah tsiran sa yake, wani kuma a yawan azumi, wani kuma yawan sadaka, wani sai ka ganki baya kiyamul layl baya yawan azumi, amma duk inda gidan marayu yake ya sani yana zuwa yana taimaka musu, ba wanda ya sani. Kuma wannan shine sababin tsiran sa a gun Allah. Ko ba haka bane? To shine Imam Malik sai rubuta masa, sai yake cewa ina roƙon Allah ya sanya da ni da kai, Allah ya sanya mu akan mafi kyawun aiki, kuma insha Allah kowa daga cikin mu da ni da kai duk akan alheri muke. Kai ka je kai wannan, ni kuma ci gaba da karantar da hadisan nan, ni kuma shi zan rike in tai. Sai kuma kai sallarka, kai azuminka. Kun ga wannan amsa ce ita ma ta malamin. To ashe kun ga wannan yana nuna gurgurdan abin da kai ikhlasi a cikin sa, gurgurdan abin da Allah madaukaki zai saka tsira. Mata da Allah madauki ya tsere da ita karuwa ga laifi me tai, saboda ta ba kare ruba a cikin halitta, kare ta ba shi ruwa ya sha saboda kada ya mutu. Wannan Allah ya karbi ya dubi sidikinta, gaskiyarta da yaqininta, ta shiga aljanna, aka gafarta duk shekarun da tayi tana jira. Lamarin Allah ka bar bawa da ubangijinta, kar kai hukunci akan mutane cewa wani malalaci ne aka zawo. Kai dai kai kokari naka mai yawan ya zama ya kai gaci wajen ikhlasi da kuma mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai yake cewa fa inna qillatal amal la yadullu ala kaunihi laysa maqbula bal qad yakunu al amalu al qalil min sahibihi, zai iya yiwuwa ma aiki kadan daga mai shi a'zama min al amal al kathif, idan ma yafi girma a wurin Allah fiye da aikin da yake mai yawa. Wa hadha huwa alladhi alayhi qawluhu, wannan shine abinda maganarsa take nuni zuwa gare shi, da yake cewa wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin, ya kuma zuwa ga asar din Ubay ibn Ka'ab din da muka karanta a baya, cewa yin daidai ka tsaya a inda shari'a ta ce ka tsaya wajen kuma kai zama cewa akan hanya ta daidai kake akan musulunci da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kake khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin yafi alheri fiye da kaje kai ta ijtihadi kana ta ya wato himma kai ta himma kai aiki mai yawa kai aiki mai ka sha wahala amma kuma fi khilafi sabilin ba a hanyar musulunci ta daidai ba da kuma a sunna ba kai harkar bid'a ka yawaita aikin da yake bid'a ne kai ta shan wahala to ba za ka samu lada ba saboda me baka bi sunna ba kuma ba akan hanya kake ba Allah mu yake samu dace to wannan abin da ya shafi asar din Ubay ibn Ka'ab ya kare kenan ta wannan bangare din da fatan kuma mun fahimce shi to zan tambaye mu menene alakar wannan asar da babin da muke karantawa wani babi ne muke har yanzu har yanzu a babi na farko muke a wannan littafi babu fadlul islam ko babu falalar musulunci tunda muka faɗi mun na san mun na faɗa mana wannan alakar wannan asar din da babin tun a darasin ran da muka fara wannan asar din amma dan mu tuna sai ina muka hango alakar wannan asar da kuma wato babin da muke magana a kai tun farko da mai magana akan babu bawan da zai bauta wa Allah ko da yaqini da tsoron Allah har ya zubda hawaye sannan Allah ya bar jikinsa ya shiga wuta wannan a wani babi ne me ya alakarta da babin fadlul islam ina fadlar take ta islam anan kun fahimci abin girmi wa zai ambata mana mun yi magana cewa wannan littafi abin da ke karantar da mu falalar addinin musulunci ko yawa kuma ana kallon wannan ne ta bangare biyu ko dai falalar da musulunci yake da ita sama da sauran addinai ya zama mai fifiko a kansu ko kuma falalar da musulunci yake da ita akan musulmi da suka karbe shi to wannan hadisin ko wannan asalin a wani babu a wanne za mu sashi na farko ko na biyu yawa to shine ke so da mu ko wani hadisi da mu karanta da asar mu yi masa wannan saboda shine ka gane littafin da muke karanta yawa idan ka tsaya akan sunna kai aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallarka komai kankantar ta dare ko da raka'a daya kake yi a dare kawai ka tashi kai raka'a daya ita ce wutirinka ko uku kake yi ko biyar kake yi komai kankantar dai in da kyakkyawan ikhlasi da yaqini da karfin zuciyar kana sa ran Allah madaukaki ya karba da kuma tsoron Allah a ciki to wannan damar da ka same ta musulunci ne baka wannan falalar har aikin nan naka aka fifita shi akan aikin da ba irin wannan ba kaga sabanin wanda yazo yayin aikin ibada mai yawa a cikin bid'a sai kaga mutum har yana ruduwa da aikin sa saboda me yana tsammanin cewa yayi aiki mai yawa dan haka yana bukatar lada mai yawa a gun Allah to karka zama da wannan zamu zo dai mu ji asar na gaba shi ma ya mana magana irin makamanciyar wannan qala ba'daha karanta mu ji
qala ba'da hada Abu Darda radiyallahu anhu qala ya habbala nawl al-athiyati wa al-qalihi
wa iftaruhu
وإفطاره نعم كيف يقبلون شهر الحمقى وصومه ولمثقال ذرة من ذرة البر
ولمثقال
ولمثقال ذرة من بر مع تقوى
بر
مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المحتجين
نعم to ga wani wa'azin shi ma babba daga Abu Darda'i sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya habbaza nawmul akiyasi yace ya habbaza ina nufin nafi son nafi fifita ce mana ya habbaza ana fadin ta in kana son kai hassin mutum kai hazzin sa akan ya aikata wani abu ya habbaza ina ma zaka aikata kaza ma'ana nan shi abin da yake cewa abin so mafi muhimmanci shine naumul afiyati baccin masu hankali وإفطارهم دكما برن أزمونسو شروانسو كينا سووني با أزمي دلدلكما سيني في بچنسو كيف يغبنون سحر الحمقى وصومهم يا معنى كايا أكي معنى كمرنا ما ماكي أي قوة أبن مسكي سني غبن غبن سيني كفمتين kashi nasara a kansa ka rinjaye shi ana faɗin wannan kalma ta bangaren harkar ciniki idan mutum an rubuta shi ko ya faɗi a ce gubina to wanda ya ci nasara a kansa din shine gabina shi din ya ci nasara ya samu riba a kansa to nan ana kwatantawa ne da masu hankali su kwanta su yi bacci da daddare ba su yi kiyamul layl ba da rana ka gansu suna cin abinci ba su yi azumi ba to yafi muhimmanci yafi karbuwa a gun Allah fiye da sahar sahar nan ana nishi ne rashin bacci mutum ya kwana bai bacci ne shine sahira yawa nasuwa ne alhamqa wawaye ma'ana rashin baccin wawaye wa sawmuhum da azumin su da rana abinda Abu Darda yake cewa yafi so ya fi ganinsa daidai shine baccin masu hankali waɗanda ba wawaye ba su kwanta su yi bacci da daddare da rana kuma ba su yi azumi ba wannan maganar ta masu hikima ce ko yawa tunda kaga ba za a kwatanta in ka ɗauki zahirinta ba a ce an fi so ka yi bacci ka ƙi ƙiyamul layli ba an fi so ka ci abinci da rana ba ka yi azumi ba kaga ba haka ake nufi ba to amma kun kula da siffofin da ya ba su za ka fahimci inda zan can yake yawa tunda an ce waɗannan masu hankali ne masu wayo masu kaifin sanin abin da zai amfane su ma'ana ko da ka ga sallar su da daddare kaɗan suka yi to akwai kuma wani aikin da ba sallar ba da suna haɗawa da shi don haka za su yi baccin su da daddare lokacin yini ko sun yi wani abu la'alla kamar da Imam Maliki ya faɗa ya daɗe tun asuba in ya fito yana karantar da mutane a masallaci tun azahar haka magariba haka don haka in ya koma gida a gajiye zai iya samun karfin da zai kiyamul layl sabanin wanda shi ba wannan yake ba yana wani aiki da rana a zaune ba irin wannan aikin ba don haka da yana da karfin sa da daddare ya tashi yayi nafili kun fahimci abin don haka kowa gurgurdan abin da Allah madauki ya rubuta masa a takaice dai abin da Abu Darda yake faɗa shine ai baccin masu hankali masu wayo masu sanin ciwon kansu masu sanin abin da zai amfane su da kuma cin abincinsu da rana su aje azumi to yafi kuma gabin ne ga abinda wawaye suka yi na rashin bacci da daddare nan kuma kaga ya mutum yana kiyamul layl kuma an ce masa wawa kuma jin abu abinda ake nufi waɗannan sun fifita maganar kasratul amal din koda yaqini da tsoron Allah a zuciya babu shi da yawa da haka suka cancanci siffar wawaye din nan ai kun ga ba da wasu mutane yake ayyanu ballanta na kushe ya zage su yawa sifa ce duk wanda ya shiga ciki ya shiga in yana cikin akiyas insha Allah dukkan nan muna cikin akiyas ko yawa ma'ana wanda yake ya san ciwon kansa ya san abin da zai amfane shi ko da bai yi sallar dare da yawa ba ya tsaye da dare gaba daya bai bacci ba in dai yayi gurgurdan hali gurgurdan abin da Allah ya rubuta masa to kuma akwai wani aikin amfanin da yake a wani fagen to Allah madaukaki wannan niyyar ta sa yake kallo ta fi masa muhimmanci fiye da wanda zai zo yayi tayi la'alla ma da safa sai an fito ana zaune shi sai a ga yana gingidi sai da aka yi mutu aka san mu da ma to kaga abu ya baci ana samun wannan ko yawa sai mutum yace a dama ai mu kullun ka sani mutum ai dole ne sai ka tashi in baka tashi tsaye kana sallan nan da daddare ba ai kaza da kaza to kaga shike dan mutum kuma sai je bata aikin sa yawa to kar kai wannan abu baka bukata ka ga yawa kowa kana azumi wani kuma ka ganshi in an zo misali a ce ga abinci ai masa tai su ci aka san yau alhamis ko yau aka san yau litinin ma'ana shi an san shi kawai kullun litinin alhamis azumi yake to wannan duka baka bukatar sa kar ka bari wannan irin abun ya bata ma aiki daga cikin abin da ke halaka aikin mutum wallahi wannan yana ciki duk abin da zaka kana sha'awar a faɗa cewa kai kana sha'awar a ce ai wane yayi kaza kana jin dadi ana faɗa to wannan yana kai ga mutum ya rasa aikin sa Allah tsare mutum ya kokari ya zama ya boye aikin ya kuma yi shi yadda Allah madauki ke so kuma cikin ikhlasi Allah ya haƙa amana wannan manufa to shine ya cigaba yake cewa wala mithqalu dharratin min birrin kun ga wannan ya nuna mana shi ma abin da yake nufi ashe ba wai wasafta masu yawan aikin da wautan ba kawai a'a yana nufin a cikin aikin nasu illatul yaqini da illatul taqwa ne yasa ya kira su wawaye mun gane abu ba zahirin aikin ba zahirin aikin sallar dare ba a su kansa haka nan zahirin azumi da rana ba a su kansa amma yin sa ba tare da yaqini ba da ikhlasi wannan abu suka ne to masu hankali za su yi da ikhlasi koda kadan ne sannan kuma su yi azumin su shi ma koda kadan ne to sai yake cewa wala mithqalu dharratin min birrin aikin da'a shine birri aikin kirki gurgudun kwayan zarra nauyin wato zarra ma'a taqwa tare da tsoron Allah wa yaqin da kuma karfin yaqini a'zamu wa afdalu wa arjahu min amsalil jibali ibadatan min al-mughtarrin a hada aikin kirki tare da taqwa da yaqini shi yafi girma shi yafi falala shi yafi rinjaye a wurin Allah madaukaki min amsalil jibali na daga kwatankwasin duwatsu manya-manya ibadatan na ibada mutum ya tara ibada yayi idan ya zama babu taqwa babu yaqini a cikin ta to wannan hakika mutumin da yake da taqwa da yaqini ya fi shi sai kira shi yace minal mughtarin daga rududdu masu ruduwa su ne masu ruduwa wanda zai rika aiki sannan kuma har wataran idan yana zunubi sai kaji yana cewa to ai muna yin wasu abubuwan da yawa insha Allah Allah zai kawar mu waɗannan sai ganin sai rika ganin kamar ayyukan nasa sun kai matsayin su cece shi yayi sallar dare yana yawan zikiri kullun da tarbinsa a hannu kullun yana wannan dauki ma cewa yayi da ikhlasi amma ruduwan ba a santa rudu da aikin ka koda kai da ikhlasi don me ma'anar ruduwa ka rika jin kai ka nutsu ka hau tudun mun tsira ko baka kara aiki ba ma wannan ya ishe ka wannan shi ake nufi da ihtirari din ka rudu to kai da yaqini koda kadan ne ba tare da ka samu irin wannan rudanin ba yafi a ce ka je kai ta ibada da yawa kuma kana rudar kanka cewa kai mai yawan ibada ne Allah baya san haka mun fahimci abu to shine maganar wannan kafar din sai ce Abu Darda'i radiyallahu anhu kana hakima hadhihi al-umma malami suna kiransa mai hikimar wannan al'umma din wa kana kathira at-tafakkur mutum ne mai yawan tunani yakan zauna ya ta tunani inda tunani abun yabo ne in ya zama cikin makhluqat mutum zai ko kamar da malamin risala ya gaya mana ayi tunani fi makhluqatillahi ba a tunani fi ma'iyyati dhatillah kar ka je ka ce tunani zaka zauna kai ta tunani ya Allah yake ya siffofinsa wannan zai halakar da kai amma tunani a halittar Allah ka zauna ka dubi bayin Allah da halin mutane aji ka ce kai Allah ya hikima ya sa mutane wani mai karfi wani mara karfi wani mai hakuri wani mai hanci ne wani mai kaza duk wannan sai ka kalli darasi a ciki ka duba dabbobi wani Allah ya yi shi kaza wani Allah ya yi shi kaza ka duba duwatsu ka duba garuruwa abubuwan tafiya sabon abubuwan da dan adam ke kerowa dinnan duk abin lura ne yadda duniya take gudana yanzu da abin da kake karantawa a baya duk kai ta tunani akan su wannan yana haifar maka hikima yana haifar maka karin imani to irin wannan shine tunanin Abu Darda'i ba irin tunanin philosophers da za a yi tunani akan abin da shafi Allah kuma a yanke hukunci cewa haka abin yake bayan ba a karanta abin da Allah madaukaki ya faɗa ba ko an sani an ce ƙarya ne mun fahimci abu zaka tafakkur abin da yake nufi anan a irin wannan ke tunda Allah madaukaki ai yaye ba waɗanda suke abin nan suke yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim sai ce me wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi kun gani fi khalqis samawati wal ardi suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar to wannan irin tunanin shi ake yabawa kar ka je kana tunani akan zatin Allah domin wani yafi karfinka gaibi ne in kuma kai tunani ba inda zaka same shi amsar sa tana cikin wahayi wahayi shine qur'ani ka yadda da abin da Allah ya faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shikenan sai ka zauna lafiya to amma Abu Darda ba irin wannan yake ba yana yi ne fi makhluqatillah kama qalat ummu darda kamar da ummu darda take cewa matarsa anhu dangane da shi tana cewa kanat aktsaru ibadati abi darda at-tafakkur mafi yawan bautar da Abu Darda yake shine yawan tunani a halittar Allah in ku mutun zai wannan tunanin kun ga zai faɗi irin wannan hikima tunda yana kula da halin mutane ya san akwai masu yi don Allah akwai masu yi da yaqini akwai masu yi da taqwa akwai waɗanda kuma ba sa yi akwai masu son su zo su faɗa ayyaba musu duk irin wannan ashe lura da halin dan adam da tunani akan wannan shi ya haifa masa irin wannan tunani din to shine sai yake cewa wa tafakkuru amruhu azim shi tunani lamarin sa abu ne babba li'annahu yuhdithu fil qalbi alwajala domin yana haifar da a samu wato raurawar zuciya da tsoro wal ilma ya kuma haifar da samun ilimi wal yaqina ya samu maka yaqini wa hadhihi kulluha wadannan kuma dukkanin su da tsoron Allah da ilimi da yaqini dukkanin su ibadatun mardiyatun inda Allah jalla wa ala dukkanin su kuma ibadoji ne wadanda suke Allah ya yarda su subhanahu wa ta'ala wa min ta'ammulihi yana daga cikin tunaninsa da lurarsa wa tafakkurihi da yawan tunaninsa fi malakutillahi a halittar Allah wa fil islami da kuma tunanin da yayi a musulunci wa thawabil a'mali da kuma ladan ayyuka wannan nunin din kuskure eh wa lil istiqamati ala al kitabi was sunnah da kuma ayyuwa akan qur'ani da sunnah an qala shine sakamakon wannan lurar da yake da yawan tunanin da yake akan qur'ani da ma'anoninsa da kuma yadda halayen dan adam suke da yadda musulunci yake da shari'ar sa take da saukinta da sauransu shine yake fadin wannan kalma yake cewa ya habbaza nawmul akiyas wa iftaruhum kayfa yaghbinuna sahra alhamqa wa sawmahum yani to ga fassarar malam zai kawo mana fassara yace yani annahu yaqulu yana cewa ne innal abda shi bawa kad yakunu yanamu fil layli tayu ina baccinsa da daddare wa yufiru fil nahari kuma da rana yana baya azumi yana cin abinci yani laysa bi kathiri siyami naflin wala bi kathiri salati laylin bai kasance mai yawan azumin nafila ba bai kasance mai yawan sallar dare ba bal yastamti'u bil layli nauman yana more darensa da bacci wa yastamti'u bin nahari iftaran yana more yininsa da cin abinci fima kataba Allahu jalla wa ala lahu min an-nawafil amma cikin dai abinda Allah ya rubuta masa ma'ana ya kaddara masa ya aikata na nafilfili wala yashqu ala nafsihi baya wa halda kansa yana yin gurgudan hali fi annahu ite wajen cewa masalan misali yasumu yawman wa yuftiru yawman kaga shi ko a ce misali kai ya wahalda kansa ta bangaren yau ya azumi gobe ya ci abinci kun ga wannan yafi wahala ai ko yawa bal yakfi an yasuma masalan thalathata ayyam min kulli shahr shi wannan madadaci yana yin gurgudan hali a ce kowanne wata yana azumin kwana uku ne ko ay al-ayyamul bid ko makamancin wani aw al-ithnain wal khamis ko kuma ya dauki litinin da al-khamis kun ga ai bai zama ya tsananta kamar yau ibr azadi kamar da ake cewa yayi yau gobe ya huta ko yawa aw alama jaa ko kuma ya zama gurgudan yadda yazo wa fil layli ma'ana da daddare kuma ya akulu qalila ya dauki dan sallah kadan wala yutilu baya tsawaitawa lakinnahu ma'a zalika ma'ahu taqwa tare da shi amma fa akwai taqwa akwai tsoron Allah khawfun min Allah jalla wa ala wa ma'ahu yaqin kuma yana da yaqini ban sani ba ko mun san me ake nufi da yaqini nan na sha nan mun sha mai tashi hudu ma mun bada kuma an tambaye kowa da Hausa zai fasara me ma'anar yaqini ko wanne yaqini ne ya bambanta mu tsakanin mu da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato rashin kokontan su ko misqala zarratin dangane da labarin Allah da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yadda suke shine kawai abu yana tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu shi ya faɗa haka yake to shikenan kawai sun gama yadda da shi sai ci gaba sai aiki ba za su tsaya suna wasa kamar da nake faɗa mu kamar yanzu kaje yanzu kai da kanka zaka dau littafi kaje gaban malami ka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wani abu kaza kai kuma ka saba yin sa in akai maka wa'azi ma sai ka ce wallahi na sani gashi ma mun karanta hadisi kaza da kaza amma kai mana addu'a to ba za ka samu wannan abun sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam su yaqinin da suke da shi na haduwarsu da ubangiji yaqinin da suke da shi na cewa duk abin da fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas haka yake babu wasa a cikin sa gashi kuma sun ganshi kai zaka kaddara kai ne manzon da aka saukarwa qur'ani a ce ka ganshi ga ka gashi me yasa har akan samu wasu daga cikin su rika cewa mu kuma mun yi munafinci ne kamar da Hanbala wata ran yazo gurin manzo ya hadu da Abubakar radiyallahu ta'ala an yake ce masa nafaqa Hanbala yace Hanbala fa ya zama munafiki Abubakar yace me ya faru haka dan me zaka faɗi wannan sai ce nafaqa Hanbala yace mu je gurin manzo Allah suka zo gurin manzo Allah ya gaya masa sai ce a me ya faru sai ce ya rasulullah gashi zamu zo mu zauna a gaban ka ka gaya mana wahayi ka gaya mana Allah ya ce mu ji kaza mu ga idanka mu ga bakinka mu ga gaskiyar da kake faɗi amma kuma muna komawa gida har mu samu ma nutsuwar da zamu kwanta da iyali har mu riƙa wasa da ƴaƴanmu ni sai in ga muna irin wannan kamar mun yi sakaci a duniya to shine sai yake ce masa a'a ai abun ba haka ba sa'atan fasa'atan ai wannan lokacin sa wancan ma lokacin sa dole ne iyalinka shi ne gaya masa iyalinka suna da haƙi jikinka yana da haƙi ko wajen bacci sannan kuma ƴaƴanka suna da haƙi duk da ya faffada masa makota ma suna da haƙi a kanka to kowanne kuma a bashi haƙinsa ka ba wa jikinka haƙi kai bacci in ka huta ka tashi kai sallah kar ka ce saboda tsanantawa kanka za ka yi baccin tun daga farkon dare har ƙarshe to amma su kun ga irin wancan yaqinin shi yasa ya fassara maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan cewa kamar ya zama munafiki alhaliku ba munafinci bane daka in ka kwatanta yadda su suke irin karfin yaqinin da suke da shi hakikatan ba mu da irin wannan yaqini sai dai mu roki Allah madaukaki Allah ya ba mu gurgurdan hali ina ne to za mu samu wurin tsayawa ko mu karasa wannan paragraph din ko sai ce wala yutilu lakinnahu ma'a dalika ma'ahu taqwa khawfi min Allah jalla wa ala wa ma'ahu yaqin imanun sadiq imani na gaske imani na gaske babu kokonto duk abin da aka faɗa musu sun yadda kamar da Abubakar muka faɗi yadda yake sababin kiran sa siddiqi saboda gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je Isra'il kuma tun daga nan yake gaskata shi a kowanne abu imanun sadiqun qawiyyun kamilun ngani imanin wannan iri ne na gaske ne ba haka mutazabbib ba in ya ji dadin rayuwa yana cikin masu imani in talauci ya buga shi da yawa kuma zai ya koma wani abu ya yi saban Allah ya nemi kuɗi ta ko inda yake so ta hanyar tsafi da komai wani kuma aka san haka in ya talauce ne ya fi komawa zuwa gun Allah ko ba haka bane kowa gurgurdan yadda Allah yake sa mutane su sahabbai ba haka suke ba kai ɗaya suke bai ɗaya sun yarda da Allah sun yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kisoshin su da zamu tsaya mu ambaci kisoshin su da yawa zai dauke mana lokaci akan irin wannan misalai na karfin yaqini da karfin imani kamilun bayan kuma imanin mai karfi ne kuma cikakke ne akwai kamalar imani sannan kuma waltizamun da kuma riko da shari'ar wa aqidatun sahihatun mutayaqqana sannan kuma da aqida ingantacciyar da babu kokonto an sakankance a kanta duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu sun yarda ya sun yarda akwai tashin alkiyama sun yarda da kaddara sun yarda da alamomin tashin alkiyama za a yi kaza kafin kiyama za a yi kaza shi yasa an suna tambayar junan su bisa yaqini suke faɗa hadisin da sayyidina Umar ke tambayar sahabbai da yake cewa a cikin ku wane ne ya ji hadisi akan fitina mun sha magana sa shi ma akan wannan ko wasu suka ce yi mun ji hadisin maganar fitina ta iyali fitina ta ƴaƴa fitina ta makoci sayyidina Umar yace ba wannan nake nufi ba wannan ai sallah da sadaka suna tafi da ita da birrul walidaini sukan tafi da wannan yace fitina wanda nake nufi wadda za ta haifar da kashe-kashe da kuma za ta sa yaro ya tsufa shine Huzaifa ibn Yaman yace ni naji wannan labarin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da ya ga masa yake cewa amma tsakaninka da ita akwai wata kofa tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa yakan ga masa wasu abubuwa da yawa bai ga wa sauran ba shine har Usayn ibn Umar ya tambaye shi wannan kofar bude ta za a yi ko karya ta za a yi yace karya ta za a yi yana ishara ne zuwa ga kisan sayyidina Umar da kisan sayyidina Uthman yace kuma wannan fitinar ita ce daga ran da aka bude ta to har tashin alkiyama takobi tsakanin musulmi da sabani tsakanin wannan bangare da wannan bangare ai ta fada to kun ga wannan sayyidina Umar inda zamanin yanzu ne wani zai ga masa yace kai da Allah malla Allah ba haka annabin yake nufi kun ga shi abin da yake nufi bambancin su da mu shine in ya tabbata wannan mai gaskiya ne ya gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shikenan an gama zance sai aiki amma mu yanzu da mai karatun da marar karatun Allah dai ya mana rahama Allah ya mana rahama Allah ya ba mu karfin yakini to sai sai la shubhata fiha aqida da babu shubha a cikinta babu abinda yake rage mata wato karfin a karbe ta mun san shubha duk abin da ya kama da gaskiya ba gaskiya ba abin da ya kama da dalili ba dalili ba abin da ya rikita ka ka kasa gane gaskiya saboda shi shine shubha to ya aqida ingantacciya ta yaqini wanda babu shubha a cikinta wala shakku kuma babu kokonto wannan shine abin da ya bambanta wadannan bayin Allah da kuma mu a wannan zamani haka duk wanda yake da wannan shine zai zama koda aikin sa kadan ne to Allah ya fi son sa koda yana baccin sa da dare baya qiyamul layli koda yana cin abincin sa da rana baya azumi na nafilfili indai akwai wannan yaqinin da irin imanin nan a zuciyarsa to sama yake ne sa ba kusa ba da wanda yake yawan aikin da babu yaqini a cikin sa ya Allah kai muke roko ka ba mu yaqini ka ba mu karfin zuciya ka ba mu tabbata akan sunnar manzonka sallallahu alaihi wasallam واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كما يد muka ambata makon da ya gabata ko da kuma ran alhamis an yi fadakarwa insha Allah an gama karatun nan akwai wani fada ko wata fadakarwa da za'ai da aka ambata mana da surar majigi majigi za'ai shi ne akan aqidu marasa kyau na aqidar Shi'a wanda da yawa daga cikin ku sun san waɗannan wasu kuma ba su sani ba wasu sukan ji ta bangaren karatu amma irin abin da mutum zai ji daga bakin malaman Shi'a kuma na zamanin yanzu dan kada wani ya ce ai la'alla abin da ake karanta a tsohuwar a littattafai tsohuwar Shi'a ce zamanin yanzu ai ba haka suke ba suna son zaman lafiya suna son kaza suna son kaza za ka ji irin maganganunsu da aqidunsu to waɗanda za su yi mana wannan nuni suna nan tare da mu kuma insha Allah daga yin sallan nan za a abin ba za a ci lokacin mutane da yawa ba a ɗan yi haƙuri a saurara da danta aliki da dahi illa ina fata dai saboda a iya ganin abin da yawa za a rage ta alikin kada ya zama mai yawa sosai gwargwadon abin da zai fidda ma'ana insha Allah zai wadatar saboda a gama da wuri a ƙare da wuri da safe an yi wa mata a nan masallacin yanzu kuma insha Allah za a yi ga maza in mun yi sallah yanzu ne insha Allah.